Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar to an bayyana mutumin nan da hukumi suka ce ya sace wani jirgin saman jigilar mutane a jihar Washington ranar Juma'a da sunan Richard Russell mutumin dan shekaru 29 da haihuwa ma'aikacin kamfanin jirgin saman Horizon Air ne dake sashin kula da kayan matafiya da zakudar da jirage idan bukatar hakan ta taso hukumomi sun ce yayi aiki ranar Juma'ar kuma yana saye da kayan aiki yayin da ya shiga gaban jirgin saman kamfanin Horizon Air da aka ajiye ya cilla sama an yi imanin cewa ya mutu bayan da ya rikito da jirgin a tsibirin Ketron mai tazarar kilomita 48 kudu da filin jirgin saman kasa da kasa na Seattle Tacoma al'amarin da ya haddasa wata babbar wutar daji hukumomi sun ce da niyya ya kashe kansa jiya asabar hukumomin bincike na tarayya suka fara binciken yadda aka sace tare kuma da gwada jirgin da kasa da daren ranar Juma'a daura da sitin shugaban kasar Turkiya jiya asabar ya zargi Amurka da wasu kasashe da haddasa matsalar tattalin arzikin Turkiya da zammar gurgunta tattalin arzikin kasar Shugaba Recep Tayyip Erdogan na bayani ne kan faduwar darajar takardar kudin Turkiya lira da ta yi kasa da dalar Amurka sosai sanadiyar kakkaba takunkumin da Amurka ta yi tare kuma da saka haraji ma kasar ta Turkiya a wani martanin da ya mayar a jaridar New York Times ta ranar Juma'a Erdogan ya rubuta cewa muddin ba a kawo ƙarshen irin wannan yin gaban kai na rashin mutunci ba labudda za mu fara neman sabbin abokan hulɗa Amurka da Turkiya dai sun ja daga makon jiya bayan da Turkiya ta ki sakin wani fasto ba Amurka mai suna Andrew Brinson wanda aka masa daurin talala yayin da yake jiran shari'a kan zargin aikata ta'addanci tokar a shafa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Wata wutar daji a kudancin California wadda ta fara tashi ranar Litini da ta gabata zuwa jiya Asabar ta karu zuwa kilomita 85 murabba'i yayin da 'yan kwana-kwana ke ta kokarin hana wutar lakumi gidajen mutane a yankin Holy Chin Canyon jiragen sama na kashe wuta sun yi ta watsa sinadarin hana wuta ci kan gidaje a sashin Lake Elsinore da sauran wurare da ke kusa da gandun kurmin Cleveland na kasa a yanda aka baiwa mutane wajen 20,000 umarnin barin gidajensu ana tuhumar wani mutum dan shekaru 51 da haihuwa mai suna Forest Clark da tayar da wutar wacce ake wa lakabi da Holy Fire wato wuta mai tsarki kuma ya gurfana gaban kotu ranar Juma'a to amma sai aka dige sauraron karar Yan Mali za su kada kurar zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a yau din Lahadi a yayin da suke fargabar yuwar sake fuskantar hare-haren ta'addanci kamar yadda suka firgita a zagayen farko na zaben makonni biyu da suka gabata lokacin da hare-haren ta'addanci suka kawo cikas a rumfudin zabe da dama a kasar ba kawai tunanin yuwar hare-haren ta'addanci da ka iya shafar zaben ke damun yan Mali ba amma har ma da yadda zaben zai iya tasiri kan yakin da ake yi da kungiyoyin mayaka waɗanda ke da alaka da Al-Qaeda da ISIS ministan tsaron Mali Tian Koulibaly ya gaya ma mujar Amurka cewa tuni gwamnati ta dau matakin tabbatar da tsaro a fadin kasar a yayin da ake gudanar da zaben kuma gwamnati ta himmantu ga yaki da kungiyoyin mayakan yanda jami'ai a Washington babban birnin kasar Amurka da jihar Virginia mai makwabtaka da Washington ke shirin tunkarar zagayowar ranar da yan kishin kasa farar fata suka yi gangami da yayi sanadin rasa rai shugaban Amurka Donald Trump jiya Asabar yayi kiran da akai zuciya nisa wajibi ne mu hada kai a matsayin mu na yan kasa guda abinda Trump ya rubuta kenan ta kafar Twitter daga gidan hutunsa na wasan golf dake New Jersey ya kara da cewa ina mai yin Allah wade da duk wani nau'i na nuna wariyar jinsi da kuma tashin hankali salama ga dukkanin Amurkawa Trump ya kara da cewa ya gugurmayar inganta rayuwar karanan jinsuna sannan ya kara da shan alwashin kare dukkanin Amurkawa Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a tsaron mu assalamu alaikum da fatan kuna hanci lafiya. A jihar Katsina shirin tallafi mai sharadi da gwamnati take baiwa iyaye wani hasafi domin su tura ƴaƴansu makaranta maimakon su aza musu talla ya kashe naira biliyan kan wannan shiri. Saboda haka ne ma yanzu wannan shirin tare da shirin ciyarwa suka sa makarantu a jihar suna cikin haƙil da yara. Mai baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin ilimin diyama ta Hajiya Binta Dutsin ma ita ta bayyana haka lokacin da wakilin sashen Hausa a yankin Zaharaddin Sani Funtuwa ya nemi jin irin nasarori da shirin karfafa ilimin diyama ta ke samu karkashin gwamnatin ta jihar.
Maganar ci gaba da muka samu a kan wannan department namu akwai ci gaba da yawa wanda mun taba rayukan al'umma sosai wanda suka samu canji a rayuwarsu domin akwai programs da yawa wanda wannan department muke yi na federal government haɗin gwiwa da state government kamar waɗannan social investment program da ake yi na daga office na vice president wanda akwai aiki na ciyarwa na 'yan makaranta sannan kuma akwai program na cash transfer wanda ake ba ma ainihin gajiyayyu da waɗanda ba su da shi tallafi na naira 5,500 da wata wanda a halin yanzu mu a nan jihar Katsina akwai mutum 25,750 waɗanda suke karuwa da wannan program na cash transfer wanda ake ba ma tallafi wanda jiya ma na je limi da Bata Garawa inda na yi attending na ba da wannan tallafi da ake ba su na 5,500 wanda yanzu a jihar Katsina an ba da kuɗi sama da biliyan ɗaya ga waɗannan su beneficiaries
Hajiya wannan zagaye da kuke yi na rarraba musu waɗannan yara musamman waɗanda suke makarantun primary wannan tallafi kuna ganin wani ci gaba a wannan ba da kuɗin da kuke daga iyayen musamman
da yake ba wai yara ne ake ba ma waɗannan kuɗi ba wato household ne akai selecting wato gidaje waɗanda gajiyayyu ne mutanen a lokacin da aka fara yin wannan payment da muka ce zaka ga mutanen abin tausayi idan an ba su kuɗin ma zaka ga jikin su na rawa irin suna kirma ba su taba an san irin wannan kuɗi ba akwai dattijan da ya aje kuɗi ya ce shekarar shi 82 tun da yake ko ayi ciniki a bashi ya biya waɗannan kuɗi 10,000 da an ba su na wata biyu ne bai taba rike 10,000 ba a rayuwar shi ta duniya yau gashi an bashi yana kuka yana fadi yana godiya so yanzu wannan da muka je jiya payment din nan kaga matan sun canza da yake majority of beneficiaries din mata ne sun anshi kuɗin su yanzu sun ma yanda za su boye kuɗin su ba kamar da ba mutum ya ansa yana rawar jiki ya fito ya zidda kuɗin bai taba gani ba bai taba rike irin wannan kuɗin ba akwai canji sosai tsakani da Allah matan nan ga su nan suna godiya suna addu'o'i ba wai mu ba ainihin CTF wato wa'anda ke suka yi targeting din su suke yin aikin kuma suke kawo mana su wurin payment su ma ba karama addu'a suke musu ba
to kamar su yaran waɗanda suke irin makarantun primary taya suke karuwa da irin wannan kuɗin da ake ba
su su yan primary school da suke karuwa da wannan kamar yanzu akan wannan shi na cash transfer din akwai wani abu da ake cewa top up wato idan an yi identifying gida cewa wannan gida talakawa ne to kuma aka ga suna da yara shine to maimakon 2500 da za a ba su sai kuma a ƙara musu 2500 a sama ya danganta da yawan mutanen ko yaran da ke shi wannan gida sannan kuma kaga ga aikin wannan cewa da ake yi wanda mu a nan jihar Katsina muna da yaro miliyan 1 wa'anda ake kokarin ciyarwa tun da yanzu ka san aikin ana yin shi yawa so saboda haka yanzu benefit wa'anda cooks din mu wa'anda data din su take correct data wanda aka fara saka ma kuɗi akwai mace 3720 wanda aka saka ma kuɗi wanda yanzu yaran mu muna da yara 364 wa'anda su ake cewa wanda yanzu ma su ESES headmaster shi na ta fuskanta kalubale irin yanda yara ke shiga makarantun sun ciccika a ajin idan yaro da 70 ne yanzu zaka ga sun kai 250 saboda wannan aikin cewa da ake yi yaran suna cika a makarantun domin wannan cewa saboda dama matsalai hanyar cewa ta jawo ra'ayinsu dan dama majority zaka ga yaran za su tashi ila babu abinda za a ci kuma uwa ba abinda za ta iya nema ta hanyar yanzu kaga maza sun saka ma mata hidimomin gida da na yaya to yanzu kawo yaro da ya tashi uwa za ta ce tafi ka tafi makaranta tun da can ana ka je za a baka abinci aikin nan muna yin shi successfully a Katsina ba tare da wani problem ba ba tare da samun wasu much challenges ba wanda yanzu abubuwa suna tafiya yadda ya kamata
Hajiya musamman ke kin taba dandana abincin da ake wa annan yara kin gamsu da yanayin dandanan abincin
sosai da gaske na taba dandana abincin
wannan cewa ana yin ma'an aji daya zuwa uku daga ita gwamnatin tarayya akwai lokacin da shi mai girma gwamna ya ce idan suka ga shirin mai kyau ne in Allah ya so ha aji 4-6 ma za su ci akwai ya wannan shirye-shirye a yanzu na
insha Allah yana nan domin muna jira ne a ce kaga tunda yanzu ba duka cooks din suka samu ba su ba duka makarantun suke benefitin ba by the time da a ce yanzu duka makarantu na Katsina state sun take off cewa ana abincin nan suna aruwa su mai girma gwamna shi kuma zai rufe da aji 4-6 insha Allah
din scholarship din da kuke ba ƴan makaranta dutsen matan nan ta ƴan mata har yanzu ana wannan shirin
wannan da gaske har yanzu ana yi domin yanzu haka ma muna da approval kudin ne ba su zama ready ba ta zamu je mun yi musu payment da akwai approval da mai girma gwamna ya bada na 60 million wanda za a je a ba su wannan kudi
kaja da kashi ko akwai wani kira da zaki ga su al'umma domin su ake mu wannan abubuwa
to kiran da zan yi ga al'umma baki daya na jihar Katsina da Najeriya baki daya shine da idan ma an shishire ƙarya a takarda cewa za a yi matalaka kaza za a yi matalaka kaza kuma ba a yi sai dai abin ya tafi aljihun wasu kamar irin mu da ke wakilta office a ce kai ne zaka jagorancin wannan abu irin wa'annan su suke kwashe wannan kuɗi mu muke jagoranta ba za ma kaga kuɗin ba wallan da naka sace a kuɗin za su tafi directly wajen beneficiary iyaka kai dai zaka yi monitorin kuma zaka yi guiding yanda abun nan zai tafi to amma kuɗin nan yanda ake tsara al'amuran nan so ake abun nan ya tafi ga talaka ba tare da an cuce shi ko an zalunce shi ko an yi wani ha'inci ba
sai dai a jihar Taraba matsalar tashi-tashin hankula da suka addabi yankin suna takurawa karatu a wasu makarantun jihar inda gwamnati ta maida makarantun a zaman sansanin ƴan gudun hijira saboda a lokacin da matsalar ta taso yara suna hutu amma yanzu an dawo bakin karatu sai ga yara suna cuɗanya da mutane da basu san hakikanin ko su wane ne bane ga Lawal Sani Kona
cikin jihar Taraba makarantu da dama sun zame sansanin ƴan gudun hijira a karo na biyu na rahoton yanayin ilimin yara ƴan gudun hijira na ziyarci makarantar firamare Shawuya dake unguwar Abuja Festo dake garin Jalingo yanzu gani da mataimakin shugaban makaranta Bisu Jeji da farko mun dubi azuzuwa saboda zamewar su wurin kwanan ƴan gudun hijira
akwai matsaloli da yawa na farko shine muna zama da su ba mu san wane ne waye ba kuma makarantar da mai smartphones so kowa zai shiga lokacin da yake dama ta lokacin da yake dama ba mu san waye ne waye ba sannan kuma muna karantarwa cikin aji zaka samu ɗan gudun hijira ta shigo tana ko za ta yi wanka tana diban kaya za ta canja a cikin aji yara suna kallon ta to kaga wannan ma matsala ne sosai sannan kuma da yawancin yaransu da suka zo din ba su da uniform so zaka same su a cikin yaran mu wani lokaci sai fada na shiga tsakanin su ni yaran ba su da ka uniform da identify nasu as ɗan makaranta
dama can iyaye na wurin aiki ne koko gida dalibai kuwa da malaman su suna makaranta amma inda iyaye yake tare da malamai da dalibai akan sami matsalar horon dalibi da yayin laifi
inda muka samu suna distracting yaran mu ba sa shiga cikin class yaran mu suna nan suna aji sai su kuma suna wasa a cikin fili shine muka organize nasu muka jiya musu duk yaron su da dama yake makaranta su kawo shi su jiya mana shekaran shi da ajin da ya bari sai mu bashi aji ya ci gaba to ba dukan su kai da ba kuma idan muka lalayaron sai su yi fushi wani lokaci muna aji sai kaga suna buga wasa a cikin mu malamai da yaran gaba daya ba hali mu zauna a class muna koyarwa mu samu comfort domin atmosphere na gujin ya lalace ba ku ci da muna sanitizing na kowane rana ana shara kafin a shiga class amma yanzu baya yiwuwa ana bayan gari ana gari a
Mr. Yakubu Abaizo shine shugaban hukumar ilimi bai daya ta jihar Taraba. Ko ya san wannan yanayi da yaran makaranta ɗan gudun hijira ke ciki?
Mun san wannan batun. Yawancin su lokacin da wannan rikici ya faru, yaran mu ba su a makaranta. So muka ga ba laifi idan an ije su a nan na karamin lokaci. Kuma a tunanin mu shine kafin lokacin shi hukumar lura da wanda irin wannan damuwar su ta same su kamar sai ma za su dau matakai na duba yanda za a masa kudin da za a masa su har yanzu muna nan muna kwankwanto su sai ma za su yi wannan aiki amma gaskiya akwai wannan damuwa
zuwa gaba kana ganin kamar akwai tsari da za yi wanda za a kirkiro musu wuri daban don su bar makaranta
a gaskiya mu muna nan muna kuka ga gwamnati ai kokari a nemo wannan mutane masu guna wanda ba zai shafe harkokin koyaswa na ƴan dalibai mu a makarantun mu ba ya kamata gwamnatin tarayya ta san da wannan damuwa kuma su sai ma sun san da wannan damuwa muna ga ya kamata duk abin da zai yi ya kamata a yi shi ko a maida wannan mutane inda suka fito ko kuma idan ba zai yi yanzu ba ana nan akwai ana ga kuma akwai damoyi a guraren da suka fito sai a nemo masuguni wanda zai dace da su
masana na ganin babban hanyar samun zaman lafiya da ci gaban kasa shine ilimi da ka iya wadatar da mafi rinjaye a al'umma wato na addini da kuma na zamani Lawal Sani Kona muryar Amurka daga Jalingo
yayin da masana suke cewa zuba jari ta fannin ilimi ba sha yanzu magani yanzu bane yana daukar shekaru kamin a fara ganin tasirin matakai da aka dauka Duk da haka wasu mazauna jihar Kaduna inda gwamnatin Malam Nasiru El-Rufai ta ayyana dokar ta ba kan harkokin ilimi kuma take kashe magudan kuɗi ta wannan fanni wasu sabbin alƙaluma da hukumar kididdiga ta ƙasa ta fitar ya nuna jihar Kaduna ita ce ta 26 a fadin Najeriya a harkar ilimi galibin jihohi da ke arewacin ƙasar su ne suke baya Wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya tambayi wasu mazauna birnin abinda yasa a ganin su har yanzu ilimi yake koma baya a jihar Kaduna.
Ni sunana Frederick Benjamin. A kwana da ya wuce, Governor din na Kaduna State ya sa wai ma su makarantu su za su gyare-gyare. Sai an sa su yara wai su dan dakata su kuna su bar zuwa su makaranta din wai don duk za su gyara. To, ina ganin duk dalilin nan ma duk ya sa wai su yara idan aka dade akan gyare-gyare din wayan su ma kai masu dawo zuwa makaranta din sai kuma nan ce kuma Liliya kuma na biyu kuma nan ce shine akan su an koya su teachers a su makarantan duk sunan mu nan ce shi governor din yana ta gyare-gyare kawai baya duba su teachers su mama dole duk su wensu za duba su a kara su koyar musu su abubuwa na modern one.
Ni malama ce. Abin da yasa ilimi a jihar Kaduna yana 47 bisa zaka zo kuma ka gan cikin aji yara za sun yi yawa maimako a yaran nan da yawan nan a class zaka samu wani aji ma yara kusan 100 da wani abu. Na biyu ba kujerun zama wannan a cikin a fannin ilimi yaro bai samu wurin zama ya zauna da kyau ba domin ya ji abin da malama ko malami yake koya masa ba zai zama damuwa a rayuwarsa domin shi ma bai ji dadi ba balantana ya sa zuciyarsa ya ji abin da yake koyar da shi ta wurin malaman. Malami zai yi shekara 10, shekara 15 ba a sa shi ya je wani training ba domin ya kara ilimi ba an bar shi inda aka doke shi in ya aka doke shi da SC ne in ya kokari ya je degree shikenan ya gama wannan ba ya kamata da ana sa malamai suna zuwa yan courses domin su samu karin ilimi amma babu haka a jihar Kaduna. Na uku shine zaka gani population na mutane yayi yawa a cikin birni a kauye zaka gani akwai makarantun zaka gani ba yara ba malamai domin mene kuwa za a iya tura malami amma babu wurin zama wannan damuwa ne ina ne ka tura mutum daga Kaduna ya je can cikin kauye ina zai ba wurin zama balle ma ya samu ya zauna ya koyi da yara a can kauye yawanci sun dawo birni domin menene domin suna son yaran su sami ilimi su ji turanci amma an ba su a kauye wannan zai affecting din su wayan su ma zaka ga mutum har aji shida ma bai iya rubuta sunan sa ba
kuma nan Najeriya da kuma muna kira Niger beat shi caca ne haka shi yaran mu suke yi yanzu kuma zan shi suke yi kuma kaman a yanzu Najeriya mu yanzu ka ga kaman government school namu muna da dan matsalan ma ba kadan ba yaran mu ba sa son zuwa makaranta malaman ma ba sa kokari yanzu ka je a makaranta zaka ga yaran mu duka a waje daga safi har dare ba za ka san yaushe ne suke receiving lecture nasu ko kuma ba teacher a class ba za ka sani ba so abun yana damu malaman mu dan Allah su yi kokari su dinga koyar da yaran mu sosai shine na farko kuma dayan government namu is too madadi za a rike ma malamai ba albashi wata shida wata bakwai wata uku a biya ma wata biyu ya zaka in baka ci abinci ka koshi ba zaka yi ka koyar ma yara in baka biya bukatun ka ba kana tunanin bashin da ka ci ba biya ka albashi ba zaka iya ka biya ma yara zaka yi ka ba ma yara duka zuciyanka ka koya musu wani abu shi yasa yanzu ka ga kowa ya koma ya doka yaran shi ya koma wani makaranta sauran yaran da suke zuwa makarantar zaka gan su a waje ba komi iyaye ma kuma depends inda yara suke girma kaman a unguwa haka zaka gan yara daga wannan ya sha wannan wannan ya sha wannan gidan giya gidan shaye shaye zaka gan yaran mu kowa na waje zuwa makaranta ya zama matsala koyarwa a makaranta ma ya zama matsala gaskiya a cinike mu
abin da yasa a ilimi ta faro a nan jihar Kaduna gaskiya dalili shine yawanci iyaye ba su da karfi wanda dai ka tura yaronka a makaranta gaba a wani bangaren kuma ita gwamnati muna karancin malami a wani wurare to in ba malami ya za a yi ilimi ya ci gaba kafin ilimi ya ci gaba sai da malami to wannan yana na cikin dalili abinda ya sa da ilimi ta faro a nan jihar Kaduna. Na biyu a gaskiya matasan kuma wani yaro ka kai shi makaranta ba ya ci gaba da makaranta sai ga ya tara kanshi ya koma gida da kanshi ya ce makaranta ya ci to wannan abuwan da dukin kabi sai ka rasa inda dai ka sa kai so abun mu ya bi yana dawo mu da yawa ina maganan ni a madadina sarkin samari na gunduman kufara mai suna Iko Jatau.
Makasudin bude wannan shiri da hukumar ayyukan raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ta shirya shine inganta iya rubutu da karatu wadda saboda rashin sa ne masana suke gani ake fuskantar koma bayan ilimi a Najeriya musamman a arewacin kasar. A baya mun kawo muku hira da Zaharaddin Saniye da Dr. Aliyu Idris Funtuwa na kolejin ilimi ta tarayya da ke Katsina. kan dalilan da yasa ake samun koma baya a iya rubutu da karatu.
Wato ai yanzu akwai matsala ta iya rubutu da karatu ga yara musamman kananan makarantu da muke da su, kuma abubuwan da suka kawo suka haddasa wannan matsala din suna fadewa suna da yawa. Duk da an sami ci gaba yanzu na zamani, abubuwa da dama waɗanda suka zamani ya kawo waɗanda suna taimakawa, to amma kuma yanzu ana ganin kamar ke cewa ci gaba mai gina rijiya ana ƙasa ana cewa an ci gaba. Na farko dai akwai karo jama'a, in ka shiga kowane sako da lungu na ƙasar nan zaka ga cewa sun karu matuƙa ba kamar da ba cikin makarantu, kuma wanda shi kanshi ya kawo karuwar buƙatuwa ta abubuwa da dama, wato abubuwa da dama waɗanda za su taimaka wajen koyarwa, za su taimaka ma yaran nan su samu koyo mai inganci. Na biyu akwai ƙarancin malamai, kuma waɗannan abubuwa din sun haddasa ƙwarai da gaske wajen kula da yaran, saboda ita koyarwa tana buƙatar wasu abubuwa na musamman wanda malami yake buƙata dan yana so ya cimma guri ya cimma nasara, wato koyarwa din sa ma yara ilimi din. Da farko kamar yara waɗanda suka faru daga ƙananan makarantu suna buƙatar kulan malamin su, bayan ya koya musu aji yaro yana buƙatar malami ya saka musu ɗaya bayan ɗaya yana ganin kwazon su yake ya suke fahimta ya suke sun abubuwan nan da ya nuna musu suna yi daidai. Wannan muna kiran shi da turanci individualized instruction, ya rika bin su kansu ɗaliban ɗaya bayan ɗaya yana gani, to yanzu sai ka je ka samu aji da yaro sama da 100, kuma har yanzu lokacin nan da aka ba malami ya koyar da wannan darasin bai wuce minti 30 ba, to kamun ya gama koyar da su yace yazo ya yaro bayan ɗaya ya ga cewa abubuwan nan da yaron nan ke yi daidai ne, in da bai daidai bai gyara mashi a lokacin ya wuce. Abinda ku ake bukata a in ma an yi an samu tsananin yawan dalibai a cikin kasu 40, to amma zaka samu kusan yaro 100 150 200 ma, to kuma ka ci kanshi malami ya samu natsuwar daliban ya kasance dukkan su suna sauraron shi suna fahimtar shi, shi yana ganin su yana fahimtar kowanne dalibi yana abunatu waɗannan abubuwan kamar yadda na gaya maka da farko, abubuwa ne waɗanda suke da yawa ƙwarai da gaske.
Dakta, ya kake ganin mafita a wannan abubuwa da kai zaina?
To mafita nauyi ne wanda yake akan iyaye da kuma gwamnati. Yanzu za a bada misali sai a ce da ba kamar yadda na gaya maka ba jama'a din nan da yawa karanta yanzu a lokacin da ne karatu a jami'a, ba mu kai mu 30 ne a tsarinin mu 31 ko 2 haka malaman mu ba su samun matsala wajen tafiyar da mu gane, to saboda haka kaga koyo da koyarwa zai sauki kuma za a samu fahimta. Amma yanzu kamar yadda nake gaya maka an samu yaro sama da 200, to sannan kuma zaka ga malamai din su kansu wanda ake bukata ba wai ba su ba, akwai su amma daukar su isassun malamai wanda su abu nan shi ma kuma yemu gwamnati nauyi, saboda ita gwamnati ba wai koyon kawai ake mutane ko suke bukata a wurinta ba, ana bukatar kula da lafiyar jama'a, ana bukatar hanyoyi, ana bukatar kula da kowa da dama, akwai sauran fannoni wanda to in ka hada wannan abubuwan sun yi mata yawa wanda za ta iya cewa ashe akwai bukatar shigowar iyaye, akwai bukatar shigowar hannu dai wanda zai taimaka ma masu hannu da shuni. Yanzu makarantun mu zaka ga in ka ce yaro 200 to ana bukatar karin makarantu kenan dan a rage, to aka samu karin makarantun ana bukatar makarantun, ana bukatar kujeru, ana bukatar da su tafi kayan aiki da kayan koyarwa, sannan kuma ana bukatar malama. Zaka ga cewa wannan bukata din duka su suna kan gwamnati ne, yanzu musamman lokacin siyasa da mu abinda zamu ce sai mun gani a ido idan gwamnati ba ta ba, siyasa suka fi maida hankali wajen gine-gine, to shi da su gwamnati su ce sun yi aiki an yi hanya an yi abu da shi ilimi ba gani shi, yana zaka ga mafi yawan lokuta in ba shugabanni wanda suka san abin da suke ba dama fannin ilimi ko da shi abu ne wanda za a yi ba wai ganin shi ake ba, yanzu kamar ilimi kamun shi shugaba na siyasa abinda in ya maida hankali kan ilimi to sai gama sai a gabe kawai ake ba, saboda sakamakon zai zo har bayan ya gama ta yi.
Ta kamar wasu masana suna ganin cewa yawan nan da aka yi a makarantu haka na primary da secondary bai wuce alaka da mutane dai suna so su ma su yi aikin gwamnati, kuma akwai wasu masana da suke nuna cewa kamar irin wuraren jarabawa waɗanda ake rubuta jarabawa na kammala makarantun secondary haka wayar da ne ko kamar akwai wasu miracle center wanda ko makaranta baka je ba zaka iya cin jarabawa, ba ga nan ya haddasa irin ya kawo yawan dalibai sabanin da zaka ga sai ka dage ka ci da kanka.
Kamar yadda na ga maka shi dai babban matsala ita ce wannan yawa da aka yi. Da farko lokacin da muke ganin kamar ba a da yawa din ba wai ba a da yawa din bane, amma ba a fahimci wato amfanin ilimin bane. Yanzu an fadakar gwamnati ta maida hankali wajen fadakar da iyaye a nuna musu amfanin ilimi, a kuma kwadaita musu aiki da ka fito daga wannan za a baka aiki a baka mota a baka gida lokacin nan ana gani kana ban sha'awa, to kowa sai ya maida hankalin shi ana sha'awan wannan, aka manta da shi abinda ake bukata ka samu ilimin ka waye ya wayar da kai ka san lamuran na duniya ka san inda zaka shiga duniya zaka kula da kanka zaka nemi abin da ya kamata dace da kai ba wai a lalle sai aikin gwamnati ba, a inda suka ci gaba aikin gwamnati ai kamar in ka rasa ma abin da zaka ce kai ne da kanka naka ne wanda zaka yi tafiyar da lamuran ka na rayuwa, to shi ilimin ya taimaka maka wajen wayewa wanda zaka abuna.
Masu haro da wannan Allah ya kawo mu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da Cibahiro Dedo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin anan ni sahabu Imam Ali zan da kuta in sallama da ku sai mako gobe.
Madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.